إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لتنو شاتر جوات رمضان حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو آب داريه أولى تلاتين دترا ديدي دا هدو جوات جون شكرا ملادية تدبو بير جوة شاتقص wannan shine kasad na 182 daga cikin jeren gere kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam rahmatullahi alayh wannan littafi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tafarki da tsari da irin al'adun da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar a rayuwarsa malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziya musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikin sa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi Ibn Qayyim al-Jawziya yana mana muqaddima akan abin da ya shafi a fasullan da ya kulla akan al-jihad wal ghazawat yaqe da jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana tamar wani magana akan nau'o'in jihadi da yadda mutum yake yaƙan zuciyarsa da yaƙan shedan kafin ya iya yaƙan wato abokan gaban addini na waje sune kafirai da munafikai yayi mana doguwar tattaunawa akan hadisai da wasu ayoyi na alqur'ani waɗanda suke nuni zuwa ga haka zamu tashi a inda yake cewa wa man ta'ammala ahwal al-alimi idan mutum ya tsaya ya lura da yadda duniya take ahwal al-alami yadda duniyar nan take ra'a hadha kaseeran fi man yu'inu ru'asa'a ala aghradihim alfasida zai ga wannan abin da ake ambata da yawa musamman a wajen masu taimakon sarakuna da shugabanni akan manufofin su na barna wato abin da ya fada game da cewa dan adam Allah ya yi shi ya rayu da ƴan uwansa kuma idan kana rayuwa tare da mutane imma dai ka bi irin abin da suke bi ko kuma su tsangwame ka to idan kana bin irin abin da suke bi din ma ba za su kyale ka ba yace mutane za su tsangwame ka za su maka ta'addanci za su iya tsanarka saboda ka ki bin tsarin da suke rayuwa akai to sai zama a ƙarƙashin haka sai yu cewa idan ka tarar da su akan tsari irin na shari'a ne mai kyau to za su bi irin za ku zauna lafiya kai da su amma idan tsari ne wanda yake da maguzanci a sa'ad da ka zo ka kawo tsari na shari'a kace zaka bi addinin Allah to a lokacin za su tsangwame ka sai ya rage gare ka kenan ka zabi wanne ne mai kyau wanne ne abin da zai yi maka tsarin shari'ar zaka bi ka hakura da cutarwarsu wanda take takaitacciya ko ku zaka bi tsarin su ka shirya mutuwarwa mafi girma ita ce wato abin nan tabewa a wajen Allah Allah ubangiji ya tsare mu to shine sai yake cewa zaka ga halin da dama daga cikin masu taimakon shugabanni akan manufofin su na barna to wannan shine halin su wa fi man yu'inu ahlal bid'i ala bid'ihim da kuma haka halin yake haka al'amarin yake dangane da masu taya ɗan bid'a abinda suke na bid'a su haraban min uqubati saboda tsoron uqubar sarakuna ko tsoron uqubar ɗan bid'a sai su biye musu akan abinda suke wa man hadahu Allahu wa alhamahu rushidahu wa waqahu sharra nafsihi imtana'a min almuwafaqati ala fi'lil muharram amma wanda Allah ubangiji ya shirye shi wanda Allah ya kimsa masa shiriyarsa wa waqahu sharra nafsi wanda Allah ya tsare shi daga sharrin kan shi mutumin imtana'a min almuwafaqati shi sai ya ki yadda ala fi'lil muharram ya ki yadda ya aikata abin da yake haramun wasabara ala udwanihim, sai hakuri game da cutarwar su. Kalla mu ga misali mu dauka masalan mina ta khalqul Qur'an, shine abin da ya faru a aikace. Sarakuna da malaman bid'a sun goyi bayan wata barna, malamai suka ce ba su yadda ba, aka yi ta fadi tashi, waɗanda suka ji tsoro suka yadda sai aka kyale su, waɗanda kuma suka cije suka ce san ba su yadda ba, irin Imam Muhammad ibn Hanbal suka fuskanci cutarwa mai tsanani. Yace wasabara ala udwanihim, sai ya zama yayi hakuri akan wato ta'addancin su. Thumma yakunu thumma takunu lahu al'aqibatu fid dunya wal akhirah, sannan anan duniya da kuma ranar gobe kiyama, wannan da yayi hakuri sai ya zama shi yake da nasara ta ƙarshe, kamar yadda ya faru da su Imam Muhammad ibn Hanbal anan duniya, ko muna fata haka ya faru da su a ranar gobe kiyama, da su da sauran dukkanin malamai waɗanda suka biye ma gaskiya, suka ki bin abinda sarakuna da shugabanni suke so na san zuciya ko na bata, suka shiga cikin cutarwa, suka shiga cikin wato abin nan aka zalunce su. Kama kanat lil rusuli wa atba'i, kamar yadda haka yake faruwa ga manzanni da masu bin su. In ka kalli tarihin annabawa da manzana Allah subhanahu wa ta'ala, tun daga kan annabi Nuhu da na bayansa, su Ibrahim, su Musa, Isa, Salihu, Ayyub da sauran annabawan Allah, sun fuskanci jarabawa da ibtila'i daga hannun kafiran da suka rayu da su, ko makiya gaskiya daga cikin mutanen zamanin su, ko sarakunan da suka rayu tare da su. Amma da suka yi haƙuri, sai ya zama su suke da nasara daga ƙarshe da su da mabiyansu. Kal muhajirina wal ansar, ce ka kalli irin wahalar da muhajiruna wal ansar suka sha, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da irin bala'in da suka fuskanta a hannun kafirai, musamman su muhajirun tun a Makka, da abin da ya biyo baya na zalunci, da zamu zo mu ji bayanai akan su insha Allah. Wa man ibtuliya min al ulama, alhamdulillah adikum la sulwa lakum, haka nan kuma misalin waɗanda Allah ya jarabce su daga cikin malamai, kamar yadda muka yi kwatanci da irin su Imam Ahmad din Ibn Hanbal wal Ubbad, da waɗanda suke masu bauta Allah, mutanen kirki, wa salihul wulati, da shuwagabanni ko gwamnoni waɗanda suke nagari, wanda suka jarabtu Allah ya jarabce su da na sama da su, waɗanda suke wato masu fada a ji a kansu, su ba adalci suke so ba, salihan shuwagabanni irin su Umar dan Abdul Aziz da ire-irensu rahmatullahi alaihi, wa tujjar, haka da kuma ƴan kasuwa wanda suka tsaya akan gaskiya. Idan ɗan kasuwa ya tsaya akan gaskiya, sai kaga sauran sai a haɗe kai abin nan against him, a mishi makirci, ko a wani lokaci har da tsafi ko asiri, dan dai a kauda shi, ko a lalata dukiyarsa, ko a ainihin gabayen shi, wa ghairihim, da wasu kamar ƴan siyasa, kamar ɗalibai, duk wasu tabaka ta mutane, ana samun irin haka, ana samun wanda shi zai kafe akan sai dai ayi gaskiya, sai saura su haɗu sai ba su yadda ba. Walamma kana al-alamu la mahisa minhu albatta, yayin da ya zama al-alam raɗaɗi da zafi ɗin, la mahisa minhu albatta, mahis shine maharam, babu ba a gudun mushi, ba a guje mushi, ya zo a wata nuska da la makhlasa, rahmukallah, la makhlasa minhu, wato ba a kubuta kenan, duk zai zama ma'ana ce guda daya, ko dai la mahisa ay la mahram, ko la makhlasa, ba za a tsira daga barin sa ba, albatta babu yadda za a yi karayu sai ka shiga cikin cutarwa da radadi da zafi. Azzallahu subhanahu man ikhtara al-alam al-yasira al-munqati'a ala al-alam al-azim al-mustamir bi qawlihi, sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta'ziya, ma'ana ya fadin magana wadda ta sauƙaƙa zafin, ya bada hakuri ga waɗanda suka zabi cutarwa da zafi kankani, suka zabi shi ya riske su su tsira daga cutarwa da zafi na har abada na lahira kenan, wato wanda suka zabi addini, suka zabi gaskiya, koda an cutar da su a duniya sai su yi hakuri saboda sun san wannan cutarwa tana da iyaka. Allah yake cewa man kana yarju liqa'a rabbihi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Man kana yarju liqa'a rabbihi liqa'a allahi ko man kana yarju liqa'a allahi fa inna ajalallahi la'at. Lalle wanda yake son gamuwa yake raja'i yake fatan gamuwa da Allah Ubangiji subhanahu wata'ala, wato yana da imani kenan da aiki mai kyau, shine ma'anan yarju liqa'a rabbihi. Ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Aisha ta ruwaito, manzo Allah yake cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ahu. Wanda yake son gamuwa da Allah, Allah yana son gamuwa da shi. Wanda yake kyamar gamuwa da Allah, to shi ma Allah yana kyamar gamuwa da shi. Sai ita Aisha radiyallahu anha take ce mishi amma kuma yaya mutum zai so gamuwa da Allah, fa kulluna nakrahul maut, da ba gamu da Allah ba sai an mutu. Kuma dukkan mu dan adam ai muna kyamar mutuwa, ba wanda yake son mutuwa bisa dabi'a. Sai manzo Allah ya ce mata ba haka bane, ba ana nufin wai mutum ya so mutuwa shine son gamuwa da Allah ba. Abinda ake nufi shine idan an ambatan maka ni'imar Allah da falalarsa da gafararsa da yadda yake saka wa bayan shi na kwarai, sai ka ji kana fatan samun wannan abu, to shine ahabba liqa Allah. Wanda yake kuma fasiki ko kafiri ko mara gaskiya, da an ambaci azabar Allah da kamun da yake ma marasa tauhidi da marasa imani, sai mutum ya ji ya tsorata ya firgita ya kara kyamar baya so ya bar duniyar nan. To yace to nan shine kyamar mutu, kyamar gamuwa da Allah. Me yake inda mutumin kirki ne shi abin da ya kamata yi shine sai ya ji tsoro ya tuba. To shine ma'anan ahabba liqa'a Allah. Kamar yadda a wani waje Allah yake cewa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ko cikin Bakara kenan ko, wa annahum ilayhi raji'un. Yadhunnuna anan bi ma'ana yuqinuna, waɗanda suke da fata mai kyau sun yadda cewa za su gamu da Allah Ubangijin su, kuma za su samu sakamako mai kyau a wurinsa. Shine irin wannan fadin Allah, man kana yarju liqa'a Allah, wanda yake fatan gamuwa da Allah, fa inna ajalallahi la'atin, lallai ajalin Allah ranar kiyama, ranar gamuwa da Allah, ranar sakamako, ranar kaza, la'atin tana nan tafi nan kusa, wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah kuma mai ji ne mai ilimi fiye da na kowa. Don haka abinda Allah yake faɗa musu a nan, yake faɗa wa mu'minai, ya Allah ka samu cikin su, shine cewa Allah subhanahu wataala ya zaɓa musu su yi haƙuri, za su gamu da Allah. Wannan ya cutarwa ta duniya ta zagi ko kisa ko duka ko ɓace dukiya ko koransu daga gari ko yaƙansu da fito na fito da su da ake yi, wannan duka abu ne mai sauki idan sun gamu da Allah, duka zai wuce. Fa daraba limuddati hadha al-alami ajalan, kaga Allah ya sanya ajali ga wannan alam din, ga wannan zafin, yace la'atin nan kusa yana tafi, labudda an ya'tiya, cewa lalle wannan ajalin zai zo. Wa huwa yawmul liqa'i, shine ranar gamuwa da Allah. Falyaltazza al-'abdu a'zama al-ladhati, bawa ya kokari ya ji dadi mafi girman dadi, bima tahammala min al-alami min ajali, sakamakon abinda ya dauka na cutarwar da ya hakura da ita saboda Allah, to wannan ya ji dadin haka. Wa fi mardatihi, sakamakon abinda ya dauka na cutarwa dan neman yarda Allah. Wa takunu ladhatuhu wa sururuhu wa ibtihajuhu bi qadari ma tahammala min al-alami fillahi wa lillahi, ya kamata ya zama jin dadinsa da jin annashuwarsa da gwargwadon abinda ya dauka na wahala da kuncin da ya jure fillahi, saboda Allah, wa lillahi dan neman yarda Allah. Wa akkada hadha al-aza'a wa tasliyata bi raja'i liqa'i, Allah subhanahu wataala ya kara karfin wannan zance na hakuri da yake basu da kokarin tasliya da cire musu bakin cikin da cewa su yi fatan gamuwa da shi li yahmila al-abda ishtiyaquhu ila liqa'i rabbihi wa walihi dan ya zama bawa yana dauke da wannan kwadayin da begen fatan haduwa da Allah ubangijinsa wannan ya jashi ala tahammuli mashaqqatil alam al-ajir wannan ya jashi akan iya jure kunci da wahala da damuwa ta nan kusa hakan ya jashi zuwa ga jure wannan kunci da wahala da damuwa ta nan kusa bal hubbama ghayyabahu ash-shawq ila liqa'ihi ay shuhudil alam wal ihsas bi tayyuma shauqin da yake zuwa ga gamuwa da Allah ya ainihin ya sha makance shi yasa shi ya shiga cikin ga'ibi bai ma san abin da ake ba nan ana ganin ana cutar da shi amma bai cikin damuwa bai cikin abin nan wahala su tare ne suke ganin kamar yana cikin damuwa da wahala sai ya zama ya gushe daga shi da wannan zafin da kuma al-ihsas bihi tunanin cewa zafin yana faruwa walihaza dan haka ne sa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah subhanahu wa ta'ala rabbahu ya roki Allah ubangijinsa ash-shauqa ila liqa'i ya roki Allah yana mai shauki zuwa ga gamuwa da Allah yana mai begen gamuwa da Allah فقال في الدعاء الذي رواه احمد وابن حبان من قال الله صلى الله عليه وسلم yana yin wata addu'a wanda al-imam Ahmad da Ibn Hibban sun fitar da ita baya ga su ma akwai al-imam an-Nasa'i ya fitar da wannan ainihin addu'a shi ma ila yau lafazin addu'a shine man zalla Allah صلى الله عليه وسلم yakan ce Allahumma inni as'aluka bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika 'ala al-khalqi ahyini ma kanat al-hayatu khayran li وتوفني ان اذا كانت الوفاه ايني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي واسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لا ينفد واسالك قرة عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت واسالك لذة النظر الى وجهك واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين wannan shine lafazin addu'ar wanda al-imam an-Nasa'i da Ahmad da Ibn Hibban suka fitar da ita da isnadi daga Hammad dan Zaid daga Aba Ibn Sa'id daga babansa ya bada labarin cewa wata rana Ammar dan Yasir ya yi musu sallah sai sallah wata gajeriyar sallah to da ya gama sai wasu suka ce alaga ta mallan yau sallar dai kam an yi ta shafshaf sai yake cewa amma dai ni a cikin sallar to nayi wata addu'a wadda take mai matukar muhimmanci addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a manzo Allah yana daga cikin tana daga cikin addu'o'in da yake yi a cikin sallarsa shine sai karanta musu lafazin wannan addu'a wannan isnadi ne kuma wanda yake sahihi insha Allah malamai sun inganta shi saboda wannan malami wato duk da yake ya samu ikhtilat shine Ata ibn Sa'id amma Hammad dan Zaid yana daga cikin wanda suka ji hadisi a wurinsa kafin wannan ikhtilat din wallahu ta'ala a'la sannan al-imam Ahmad ya kara fitar da wata hanya wadda take tana kara wannan karfi daga Qais ibn Abbad daga shi Ammar din dai radiyallahu anhu wa an abi ma'anan lafazin addu'a a takeice shine Allahumma inni as'aluka bi ilmikal ghaiba ya Allah ina roƙonka ya Allah da ilminka na gaibu wanda kowa bai san shi ba sai kai wa qudratika alal khalqi ya Allah ina roƙonka da isan da kake da shi na juya halittu yadda kaga dama ahyini ya Allah ka raya ni idza kanatil hayatu khayran li idan ya kasance rayuwar ta fi mana alkhairi wa tawaffani ya Allah ka dauki rayuwata idza kanatil wafatu khayran li a sa'ad da zai zama cewa mutuwa ta fi mana alheri wa as'aluka khashyataka fil ghaibi ya Allah ina roƙonka ka bani ƙarfin jin tsoranka a ɓoye wa shahadati da ƙarfin jin tsoranka a fili wa as'aluka kalimatal haqq ya Allah ina roƙonka azurta ni da faɗan kalmar gaskiya fil ghadabi war riba a sa da ne fushi da sa da kuma na yadda da abinda ake a sa da nake so da sa da ne fushi wa as'aluka al-qasda fil faqr wal ghina ya Allah ina roƙonka ka taimake ni na iya yin qasda wato tattali na zama ba mai albazzaranci ko mai ruwa ba a sa da nake cikin talauci da wadata wa as'aluka na'iman la yanfadu ya Allah ina roƙonka kai mini ni'imar da bata ƙarewa wa as'aluka qurrata aynin la tanqati'u ya Allah ina roƙonka ka jiyar da ido na dadin da baya yankewa wa as'aluka riba ba'da al-qada ya Allah ina roƙonka ya Allah ka bani yadda da abin da ka hukunta ka sani yadda da abin da ka hukunta wa as'aluka bardal aishi ba'da al-mauti ya Allah ina roƙonka ka sani samu rayuwa mai sanyi bayan mutuwa wa as'aluka ladhatan nazari ila wajhik ya Allah ina roƙonka ya Allah ka bani jin dadin kallon fuskarka mai daraja ya Allah wa as'aluka shauqa ila liqa'ika ya Allah ina roƙonka ka bani jin dadin ka bani kwadayin gamuwa da kai to shine mahallin shahidi Allah ka sanya mana kwadayin gamuwa da kai ka san daga cikin waɗanda suke ahabba liqa'allahi din ka san daga cikin wanda suke man kana yarju liqa'allahi ka san daga cikin masu ainihin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kaga yana roƙon Allah ya sa mushi kaunar san ganin Allah san gamuwa da Allah ya Allah ka samu a ciki fi ghayri darra'in ba tare da na shiga cikin cutarwa cikin fitina mudirra mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ba tare da na shiga cikin jarabawa wacce za ta halaka ni ba Allahumma zayyinna bi zinatil imani ya Allah ka sanya mana kwalliya ta imani waja'alna hudatan muhtadina Allah ka sanya mu daga cikin shiryayyu masu shiryatar da mutane wannan lafazi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'a kamar da mai sarare ke gani ko kake ji zaka ga ya hado kalmomi masu matukar albarka da hikima da masu tattara falalar duniya da lahira dama haka addu'oyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke duk wani abu da kake nema a ciki akwai ya rage ka nemi wata addu'a ce ta dace da irin bukatarka kuma addu'o'i ne waɗanda Allah ya yarda da su Allah ya karɓa mushi su da haka sai ka dinga yin irin su wannan sa daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallarsa babu laifi kai ta ma a wajen sallah kowace gaba ka dauka zaka ta dauke da wata magana mai muhimmanci wata addu'a da baka wadatu daga barinta ba baka wadatu daga wannan addu'a ba Allah ya sa mu dace ash-shahidi shine da yake cewa wa as'aluka shauqa ila liqa'ika sai yace fa shauqu يحمل المشتاق الى الجد في السير الى محبوبي بيجي da kwadayin gamuwa da wanda kake begensa zai jaka izuwa ga kokari wajen tafiya izuwa ga masoyinka wayuqarribu alayhi tariq zai kusanto maka da nisan hanya ba wuce ma yana cewa garin masoyi ba yi da nisa wayi tuwilahul ba'ida zai nade maka nisa wa yuhawwinu alayhi alamal mashaq zai kuma sanya ka ga duk wata damuwa da duk wani radadi da duk wani cutarwa zaka ga ba wani abu bane yuhawwinu zai wulakanta idanka wa huwa min a'zami ni'matin an'ama Allahu biha ala 'abdi wannan yana daga cikin ni'ima mafi girma wacce Allah subhanahu wata'ala ya ma bayinsa ni'ima da ita kwadayi da fatan gamuwa da Allah yana daga cikin ni'ima mafi daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya mabayi walakin li hadhihi an-ni'mati aqwalun wa a'mal sai dai wannan ni'ima tana da maganganu tana da ayyuka ba wai kawai da baka ne zaka ce ina fatan gamuwa da Allah ko kuma kawai abin nan iddai ba a'a akwai ayyuka da maganganu waɗanda su ne suke hukunta cewa da gaske kana fatan gamuwa da Allah na farko tukunna ya zama ka tsaye da tauhidinka ya zama mai kyau ne gangariyan tauhidi ne babu shakkin a cikin sa dayanta Allah a cikin rububiyarsa tsayanta Allah a cikin uluhiyya tsayanta Allah a cikin asma'u was sifat wajibi ne zama wannan shine mataki na farko imani kenan sannan ya zama ka tsiraita biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tajridu mutaba'atir rasul sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ka sanya a matsayin limamin da kake bi abinda ya so shi kake so abinda yake shi kake ki abinda yace ayi shi kake yi yadda sahabbai din nan suka kasance to wannan shine alama ta farko ta cewa ka kana son gamuwa da Allah ka kana aiki da lazimin kalmar shahada kina la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarrada tauhidin ka ga Allah da jarrada mutaba'ar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura maka wanda sune lazimin wannan kalmar shahada wanda manzo Allah yake cewa an umarce ni na tirsa sa mutane sai sun faɗi kalmar la ilaha illallah idan sun faɗe ta shikenan sun tsira daga komai to akwai lawazim dinta wanda ba a kashe mutum aka ce sai illa bi haqqi hako sai da haƙoƙinta haƙoƙinta ta shine waɗannan farillai ka tsaye da su sallah azumi zaka aikin haji da ainihin wato ita kanta kalmar shahada da ita ce farko ya zama ka tsaye da su gurgudan abin da ya sauka gare ka gurgudan mastafa dan kai wanda shine hakka tukati hidinka sannan sauran ayyukan da Allah ya daura maka na wajibobi tun daga kan fadan gaskiya da kyautatawa da biyayye iyaye da alheri da kaza ga sunan abubuwa burjik wanda al-Imam al-Bayhaqi ya littafi musamman akan su shine shu'abul iman wanda ya fassara wannan hadisi na al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba to waɗannan maganganu da ayyuka karatun al-Qur'ani salati ambatan Allah zikiri istighfari suna daga cikin maganganu fadan gaskiya suna daga cikin maganganu ayyuka kuma karatu sallah jihadi kaza ga sunan to dole sai kai waɗannan abubuwan yin su shike nuna cewa eh kana fatan gamuwa da Allah ko da baka faɗa da baki ka ce mu masu san gamuwa da Allah bane to kana cikin su kuma ko da kana ta faɗa ka ta surutu ko da ka sa kan sunan kungiyar ka sunan kungiyar masu fatan gamuwa da Allah shine sunan ko kuma shine logo ɗinka ko shine shi'ar ɗinka moto ɗinka to ƙarya ne domin mun ji a fasara da Aisha tayi mu wancan hadisin cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa tace kulluna nakrahu al-maut me yace mata yace ai ambatan ni'imomin Allah da falalarsa sai mutum yaji yana jin dadi yana son wannan abu shine ma'anar gamuwa da Allah san gamuwa da Allah kafiri kuma ko batacce idan an ambaci azaba Allah sai yaji yana jin tsoro yana kyama su da haka aiki ne ke hukuntawa da kuma maganganu wanda suke sune ayyukan imani din yace huma sababu waɗannan guda biyu maganganu da ayyuka sune sababi allazi tunalu bihi allazi huwa sababu allazi tunalu bihi sune sababin da ake samu wato ni'imar gamuwa da Allah ni'imar san gamuwa da Allah ana samun ta ne ta hanyar waɗannan ayyuka da maganganu wallahu subhanahu sami'un li tilkal aqwal Allah yana jin waɗannan maganganu alimun bi tilkal af'al kuma ya san ayyukan da haka ya cike ayar da wallahu wa huwa sami'ul alim Allah yana jin duk wata magana da kake yi wacce ke nuni zuwa ga kana son gamuwa da Allah da ma wanda ba haka ba Allah kuma yana kallon ya san duka ayyukan da mutane suke yi shin na fatan gamuwa da Allah ne ma'ana duk in ma mutun yana yi shin akwai ikhlasi tukunna na farko wanda shine abin nan kamar a ce dan ba da za a saka na aiki shin yana yi ne da gaske yana so ne Allah ya gani ya bashi lada ko ko yana so ne ya burge wasu ko ya nuna ya iya ko ya ba wasu haushi ko so yake ya more ko yana so ne a ji labarin shi a san shi ma malami ne ko a san shi mai bauta ne ko mai sadaka ne ko wanda yake da gaskiya ne ko mai adalci ne a shugabancin sa duk abin da yake yi ya zama cewa dan Allah yake dole ne tukunna wannan kuma Allah ya san wanda ke yi dan Allah ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur Allah ya san idanun da suke da ha'inci kuma ya san abin da zakata suke boyewa. Huma sabab haka na karanta yi wa huwa alimun bima yuslihu li hadhihi an-ni'ma, kuma Allah shine masanin abin da zai dace ya gyara wannan ni'ima ta gamuwa da Allah. Wa yashkuruha, abin da kuma zai sa a yaba ma wannan ni'ima. Wa ya'rifu qadaraha, kuma Allah subhanahu wataala ya san wato abin da zai sa a san qaddara, a san girman ni'ima. Wa yuhibbul mun'ima, ya san abin da zai sa ka kaunaci Allah mai ni'ima. Alaiha, akan ita ni'imar. Wani na'u suka tabo da alaihi, ko alaihi sai zama kamar wato damirin yana komawa izuwa ga abin nan kenan, izuwa ga shi Allah din, al-mun'imu alaihi izuwa ga shi bawa din. Wannan kuma al-mun'imu alaiha, wanda yake wato a gode ma Allah da ya ni'imar, alaiha saboda ni'imar. فتصبح عنده هذه النعمه, sai zama wannan ni'ima a wurin shi bawan ta samu makamar samun ta. Wa yasluhu biha, shi ma sai ya gyaru, ta gyara shi ma ya gyaru, kama qala ta'ala, kamar da Allah yake cewa wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manallahu alaihim min bainina alaysa allahu bi a'lama bishakirina. Fadin Allah tun kafin wannan aya da Allah yake cewa wala taqul lil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum, ko turidu zinatal hayatid dunya wala tu'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Allah ya yi magana ne akan, kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi, da al-Imam al-Bazzar, haka ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa, da al-Imam al-Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir, haka ibn Abi Shayba ya rawaito wata riwaya take shahidi ga maganar a cikin musannaf din sa, da shi da al-Imam al-Baihaqi da al-Imam ibn Majah al-Qazwini da ibn abi hatimin a cikin tafsirinsa, dukannin suka ruwaito wata riwaya wadda asalinta tana nan a cikin Muslim, asalinta dunkulalliya tana cikin sahih Muslim daga sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas, har ila yau al-Imam an-Nasa'i ma ya fitar da wani bangare nata a cikin littafin shi al-Kubra, al-Sunan al-Kubra. Sheikh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba hadisi na 3200 da lamba 97, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai talakawan nan, su Miqdadu dan Aswad, su Ibn Mas'udin, su Ammaru, su Khubayb, su Suhaibu, su Bilal radiyallahu anhum ajma'in, yana zaune da su, sai wasu manyan Qurayshawa suka zo da niyyar za su musulunta, su ga me ake a majalisin. To da suka zo suka ga waɗannan talakawa, sai suka ja manzon Allah gefe suka ce sai su yi magana da shi. Sai suka nuna mashi cewa to gaskiya fa muyin wannan abin da kake shi sa ba za mu iya zama a cikin wannan harka ba, yaushe za a ce waɗannan ƙananan mutane kaskantattu, wasu su yaran gidanmu ne, wasu bayi ne, wasu mawali ne, a ce za mu zo mu zauna ga mu ga su. Idan kana son mu shiga wannan addinin, to ka kore su, ko ka ware mana kowa da lokacin zaman shi. Mu sanda zaka tarbu jama'a ko za a ganka, Laraba za su zo wajenka a ga cewa mu ne tare da kai, girman mu ya tabbata. A cikin riwayar Sa'd yace har a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da wannan tunanin, cewa zai bai waɗannan talakawa hakuri, ya ware musu lokaci, da tunanin in an yi haka waɗannan masu jabberanci su shigo cikin addinin, daga baya sai da za a gyara, dan tunanin maslaha ka ai asara imaninsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan ya rena alkadarin waɗannan ba, a dan kada waɗancan ayi asarar su, dan so yake kowa ya samu falalar imani. To da aka yi haka har talakawan sun fara tagumi, suna jin shikenan mu yanzu mun zama ƴan baya, waɗannan manya sun shigo daga bayan mu, gashi nan za a maida su gaba. Manzo Allah yana shirin zai zo ya bada sanarwa akan haka a ranar. Allah ya saukar da wannan ayar. wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, kar ka saki ka kuru wadannan da suke kiran Allah ubangijin su da safiya da maraice. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa ba wai da safiya da maraice kai suke kiran Allah ba, tunda wasu ayoyi kuma sun nuna ai suna kiran Allah har da dare har suna kaza. Me yasa aka ware safiya da maraice anan? Saboda bisa al'ada da safiya da kuma maraice lokacin da mutane suke zuwa harkokin su ne ko su dawo daga harkokin su na rayuwa, da haka kowa a wannan lokacin yana yin wani abu ne na duniya. Duk wanda din gari ya waye to kowa zai tafi ne kasuwa, shagon shi na rumfar kasuwar shi, shagon shi na sana'a, gona, wurin sana'ar shi, wurin aiki shi, neman kwangila, zai tafi dai neman duniya ake tafiya bisa al'ada. Da zaran gari ya waye kuma ba za a dawo ba sai da yamma. To da haka waɗannan lokutan guda biyu ba kowa yake zaunawa ya yi aikin lahira ba, sai Allah ran ma wanda yake da juz'in shi da ya saba dole sai ya karanta, shine zai zauna ya karanta. Sai ɗalibi wanda yake da gaske yake neman ilimi shike zuwa makaranta ta ilimin da ba na certificate ba da safi ko da yamma, ba ga bane duk in ka bi gaba ɗaya karatun da yake za ga da dare yake shi sai an dawo daga neman duniya. To amma su waɗannan talakawan bil ghadati wal ashi yuriduna wajha yaji ma alayka min hisabihim, ko yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in, baka da wani abu ba kai zaka musu hisabi ba, kuma min hisabika alaihim min shay fatatruduhum fatakuna min adh-dhalimin, kaje ka kore su sai ka zama daga cikin adh-dhalimai. Zalunci anan wato asalin ma'anar zalunci a yare ka zama ka aje abin da ba wurin aje shi ba kenan, shine asalin ma'anar zalunci. Ba manzo Allah zai zama daga cikin azzalimai da kake tunanin kalmar zalunci ba, asalin ma'anar ta lugawiyyan cewa su ne suke yin addinin da gaskiya, ka ture su gebe ka jawo waɗanda su kuma suna yi ne dan a gansu, sun ma fada cewa dan a ga girman su. To shine sai Allah ya ci gaba da cewa wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd, yadda ka ji wannan tadin bayan da Allah yake cewa wasu birrar saka ko ma'allazi sai dai ka wannan wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina, haka muka jarabci junanku da junanku. Talakawa a jarabce su da masu kuɗi, masu kuɗi na so su samu matsayi amma ba su so su irin abin da talakawa suke yi na ustazanci keke da keke. Su kuma talakawan su ma suna son a ce tare da wannan ustazancin nasu ina ma su samu irin darajar masu kuɗi, wajen ana ganin girman su, su ma suna da wadata, sun fi ƙarfin komai a rayuwa, kowa na ganin na ɗayan. Wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu, dan su zo suna faɗan cewa a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina. To wannan lamun anan duk da yake na fassara da dan su zo suna cewa, zaka ga ya kama da a kira shi da suna lamut ta'ali, domin fi'li da mudari'i mansubun bi an mudmaratan jawabin ba'da lam, wanda ana hawance suke ce mata lamut ta'ali, kaman wal yaqulu darasta ay li an yaqulu, ana iya bayyana ta ana iya boye ta. To amma akwai wanda ake ce malamul aqiba, kamar yadda Ibn Hisham ya tattauna akan wannan lamun ta al-aqiba, domin at-ta'lil shine ya zama dalilin da yasa akai abu. Lamun din tana nuni zuwa ga fi'ilin da ke bayan ta shine dalilin yin abu. To amma sai a samu wani yanayi wanda fi'ilin ba shine dalili ba, kamar anan wal yaqulu darasta wal yaqulu a ha'ula'i, Allah ya yi wannan jarabawar ga junansu ne ba wai asalin manufar Allah shine don a dinga faɗan wannan magana, a dinga cewa to yanzu waɗannan su ne za a zaɓa a kanmu, ba don haka Allah ya yi ba. Kamar yadda Allah yake faɗa a game da kissa annabi Musa, da Allah yake cewa faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, mutanen gidan fir'auna suka tsinci annabi Musa liyakuna lahum aduwan wa hazana, dan ya zame musu abokin gaba da bakin ciki. Kaga ba kan wannan suka tsince shi ba, su sun ce ne qurratu ayni, suna so ya zama musu abun dadi ne. To wannan shine aqiba ai liyaqulal amr, dan abun ya zama karshe annabi Musa ya zame musu aduwan wa hazana, aka san abun da suka yi nufi. To haka wannan ma saboda a karshe bayan jarabawan Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa kafiran ko batattun za su dinga cewa a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina, waɗannan su ne yanzu Allah ya zabe su akan mu su ne Allah zai zaba akan mu talakawan nan alaysa Allahu bi'alama bishakirina ce ka gaya musu Allah bai fi su sanin su waye suke gode mishi ba shi ne sai Allah yake cewa wasbir nafsaka ka hakurtar da kanka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tare da waɗannan da suke kiran Allah ubangijinsu da safiya da maraice riduna wajha suna neman fuskar Allah wala ta'abu aynaka anhum kar ka dauki idanka daga kansu turidu ziyatal hayatid dunya kana neman jin dadin duniya da kyale-kyalenta har zuwa karshen aya waɗannan sabai suka ce da aka saukar da wannan ayar sai aka wayi gari idan dai suna zauna a majalisa to manzo Allah baya tashi sai in sun tashi saboda shi annabi yana aiki da qur'ani ne duka da Allah ya ce mishi ka hakurtar da kanka tare da talakawan nan to in ya zauna a waje suna zauna a wajen bai tashi sai in sun tashi ko da zai makara ga komawa gida ko yin wata mas'ala ko zuwa wani taro sai suka lura a sa'ad da suka ga yana da bukatar tashi sai su riga shi tashi dan su bashi dama ya tashi saboda su kuma ba wai ƴan baya ga dangi bane za su ce bari mu cutar da shi ba an ce kai ya tashi sai mun tashi ba to muna nan sai 11 na dare in kai ne aka baka wannan lafi sai aka ce kada shugaba ya tashi sai ka tashi ai ya shiga uku hannuka ko mun gani to a shahid da malai yake kokari ya kawo mana anan shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya faɗi anan yake cewa yadda Allah ya faɗi wannan abin to sai ka karanta wannan ayat sai ka ji dadin abin da ke cikin ta na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ka ne kai mai ibada da wanda baya yi kai mai gaskiya da wanda baya faɗanta kai mai imani da wanda bai da imani to jarabawa ce ga junanku idan ya cutar da kai to kai tunanin ire-iren waɗannan ayoyin sai ta sauƙaƙa maka zafin cutarwa duk da a ɗan adalci za ka ga bai cuta maka ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa yana jin bakin ciki falallaka bakhu nafsaka ala athai yana jin bakin cikin abinda suke mishi na cutarwa dan me ba za su yi imani ba dole ne idan an cutar da kai idan an aibata ka idan an maka ba daidai ba a matsayinka na ɗan adam to zaka ji damuwa to amma idan kaga cewa tunda kana da gaskiya wannan ya baka lasisin kai abin da ba daidai ba to ka zama irin wanda yake cutar da kai din shine ka kuma kana zagi ko cin mutunci ko in ya maka ta'addanci kai ma kai ta'addanci ko ya maka irin jafa'in da mara gaskiya yake kai ma ka mishi wannan jafa'in to sai ga mai yanzu Allah sai bakka da shi shine abin da sayyidina Umar yake ga ya marundunar sa ta jihadi da zai tura su yake cewa za ku je ga mutanen da su ma suna da shiri irin shirin ko fiye da naku suna da dabarun yaki da makamai irin naku ko fiye da naku dama Allah yana taimakon ku a kan su ne idan kun bi Allah da haka ina muku wasiya da bin dokokin Allah idan kuka bi dokokin Allah sai Allah ya zare hannunsa ya bakku da su to anan wanda zai ci nasara shine wanda ya fi iya shirin yaki wanda ya fi karfin abin nan karfin soja domin yakin da ake kamar da Allah ya faɗa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu idan kuna jin zafin sara da suka da harbi su ma suna ji amma ku kuna da wani abu da kuke nema a wurin Allah wa tarjuna minallahi ma la yarju to idan ya zama kun manta da wannan abun na wajen Allah ya zama kawai kuna yaki ne dan kanku kawai dan duniya kamar yadda mafi yawa yanzu haka yake faruwa da mutane kowa kawai yana yakin kare kai ko da kaji yana faɗan wani abu da yake kama da gaskiya to sai ka ga ka kashin haka kare kanshi kawai yake ko da ka ga a aikace yana wani aikin da yake zamirin shi na gaskiya ne sai zama akwai wata manufa koyayya a ciki to wannan Allah bai taimake shi ba ko da Allah ya taimake shi istidraji ne dan ya dora ganin cewa dabara su ce take ci sai wanda ya zama kawai dan Allah yake dan Allah da tsabara ga ikhlasi to wannan irin su ne Allah yake taimako ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da ikhlasi a cikin ayyukan mu da maganganun mu fa iza fatatil abda ni'matun min ni'amillahi idan wata ni'ima daga cikin ni'imomin Allah ta kubuce maka a nan duniya falyaqra ala nafsihi ka karanta wa kanka fadin Allah alaysa Allahu bi'alamu bishakirina ashe ba Allah ya fi kowa sanin masu gode masa ba ma'ana wata ni'ima da kake sa ran samunta kowace ma ka riga ka samu sultani akan ta, ta wadata ko lafiya ko sarauta ko shugabanci ko mukami ko daukaka ko shahara ko arziki ko karfin fada aji ko karfin ilimi ko karfin baki ko mai ma ni'ima da Allah ya maka, sai ta kubuce ma ko kuma baka ma same ta ba, ka gaza kaiwa zuwa gare ta, to sai ka yi hakuri ka tuna cewa Allah ya fi kowa sanin masu gode masa. Kar ka zama mai yanke kauna, ka zama mai jin damuwa da bakin ciki, ka zama mai takura da kasa wato fahimtar yanayi cewa wannan ma wata jarabawa ce daga cikin jarabce-jarabcen da Allah yake wa musulmi. Allah ka sa mu dace. Na'am. Ban gane ba. Eh, fal yaqra, yana baka shawara ne cewa ka karanta wannan, idan ka karanta wa kanka ka tuno ayar mana, eh ba wai kai tofi da ita ba ko. Thumma azzahu ta'ala bi ara'in akhara, bayan wannan wato hakuri da Allah ya ba mu'minai, sai kuma ya ƙara ba su wani hakurin har ila yau, wa huwa anna jihadahum fihi innama huwa li anfusihim, shine da Allah ya ga mu'minai cewa jihadin da suke dan Allah to fa kansu sukewa, da Allah yake cewa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin, wanda duk yake wani gwagwarmaya da wani kwazo to ya sani fa yana yi ne dan kanshi, fa innama yujahidu li nafsihi, kadai yadda abun yake to yana yi wa kanshi, wa inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin, kuma wallahi Allah shi kam ya wadatu daga dukkanin halittu, baya bukatar komai a gurin su, baya bukatar sai sun yi jihadi sannan addinin shi zai daukaka ko kuma girman shi zai karu ko farallar shi zata kara yawa. Allah bai bukatar wannan, su ne za su ci muriyar wannan ta fuskar na farko tukunna su samu shiga a wurin Allah, Allah ya yarda da su, idan sun mutu su samu shahada Allah ya ba su daukaka, idan sun rayu su samu farfajiya mai kyau ta gudanar da addinin su, idan musulmi suka shigar da addinin wata kasa su samu ladan waɗannan mutanen, inda addinin ya je ku da ku kai shi za ku samu ladan waɗanda suka yi addinin, ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da addinin shi kawai a cikin kasashen Larabawa, Jazirtul Arab, Makka da Madina da Taif da makamantansu, sahabbai suka kai addini Farisa kasar Iran ta yanzu, suka kai addini Iraki, suka kai addini kasar Sham, suka kawo addini Andalus kasar Spain kenan ta yanzu, suka kawo addini nan Afrika da duk inda ya kai tun daga nan Madina har zuwa China cikin Tibet har zuwa Kabul a cikin kasar binnan Afghanistan ta yanzu har zuwa hududul Jibal al-Barani a cikin kasar Nantes yanzu a kasar binnan Faransa har zuwa nan bakin tekun Bahrul Abyad al-Mutawassit a kasashen Morocco da sauransu, har kuma musulunci ya iso nan mu inda muke yammacin Afirka, ya zagaye kusan ko ina yanzu babu inda babu musulmai a waɗannan yankunan da ma beyond waɗannan yankunan, duka sahabbai da na bayan suka yi wannan aikin, wannan aikin da suka yi Allah bai da buƙatar shi, su suke da buƙatar shi, kuma Allah ba zai ci muriyar kowa ya aiki ba, su za su ci muriyarsa, wanda ya je wannan jihadi dan Allah to Allah zai ba shi ladan jihadi, Allah zai sa ya samu ganima idan ya rayu, in an kashe shi Allah ya ba shi falalar shahidi, sannan wannan yaduwar da addinin yayi kuma Allah ya ci gaba da huta musu ladansa har zuwa ranar alkiyama, har zuwa ranar da za a dina yin addini a wajen, kaga duka ribar tawaye ta kai mai jihadin shi, to haka jihadin karantarwa wanda duk ya karantar da addinin musulunci Qur'ani ko sunna ko tauhidi, Allah zai ba shi ladan fadan gaskiya da yayi, Allah ya ba shi ladan hakuri da yayi akan cutarwa, Allah ya ba shi ladan waɗanda suka yi aiki da wannan karantarwa, idan karantarwa ta wanzu kamar rubutu ko yaduwar addini ko makamantan shi, Allah ya ci gaba da ba shi ladan duk wanda suka yi aiki da wannan, kaga shi ma riba sani, haka wanda ya sadaka ko ya gina masallaci ba Allah ne zai ci moriyar sallar da aka yi a wajen ba, ba Allah ne zai ci moriyar ruwan da ka gina rijiya ake sha ba, ba Allah ne zai ci moriyar sadakatul jariya da kai na wata makaranta ko kai mutane hanya ko ka gyara musu titi duk wani abu da kai na alkhairi ba Allah ne zai ci moriyarsa ba haka karatun alqurani da kai haka biyayya iyaye haka taimakon talakawa taimakon marayu haka wanda ya shugabanci ya adalci duka wanda ya wani kokari a hanya Allah fa innama yujahidu li nafsi kishi yake wa kishi zai ci moriyar wannan abu ba ba sa kuma zuwa ga Allah dan haka wannan yanzu ya kamata ya sa mutane kwazo da himma da tashi tsaye dan ganin cewa sun cimma abin da ya kamata su cimma wa kamar da zaka ga misali a harkar duniya kowa da ya san cewa misali a wannan rayuwar da muke yi kowa in yayi kokari ya samu wani abu kan shi yawa za ga mutum bai bukata sai an mai wa'azi ko an mai tankiya ko an mai nasiha za ga ya mike yana ta kwazo sawun dan makarantar boko ne idan semester ta zo jarabawa ba wanda yake mishi nasiha cewa kai eh ka tashi fa kai kai dan Allah kuma shi da kai shi tashi saboda ya san abin da zai biyo baya in ya tafi rubar kasuwa ba wanda zai ce mishi ka zauna fa karka tashi daga nan sai sallah kawai shi zai zauna ya ta kasuwanci shi saboda ya san cewa fa inna ma yujadilu linnafsi kai shi yakewa da shi da iyalan shi da suke jiran shi da magadan shi da yan uwan shi da sauransu balantana kuma yan siyasa wanda za su daina bacci su daina zuwa wurin iyalansu su tare a Abuja a yi ta mitin har a yi tsaki har yanzu aka mai addu'a ka ce to Allah idan alheri ne Allah ya sa a samu zai ce malama ma san wannan addu'a alheri ne kawai ka yi addu'a kawai Allah ya sa a samu baya tunanin wannan mukamin wai yana da yiwuwar ya zama alheri ko ba alheri ba kawai dole alheri ne yanzu da za ka ce ma ɗan siyasa wani da ke neman takara idan alheri ne ka ga magoya bayan shi ubangiji Allah ya sa ya samu in ba alheri bane Allah ya canza za su ce a ai alheri ne ma kawai sai riga san ayyana to kaga duk wannan tun da duniya ne kalla bal tuhibuna al-ajila mutane suna son duniya kuma sun san ma'anarta suna gani tana ganin suna kallon ta ko to zaka ga ba wanda yake yi da wasa wanda ku je yake yi da wasa za a ce to ko dai bai da hankali ko bai da tunani ko bai da zuciya haka habbaka abin da take kenan wani ai ba shi da zuciya ku taya na addu'a Allah ubangiji ya shirye shi kowa ya tashi da safon nan ya tafi neman duniya ga kuma kana bacci da matarka da babarka da surukarka da yawanka duka za su tsare ka shi wani bai da zuciya haka idan a kauyuka ne a ce misali gari ya waye an tafi gona kowa ya tafi gona kai kuma kana zaune ai duk garin maza duk kauyen maza a dinga aibata ka ne cewa da bai gonar shi ta lalace yana nan zaune a dandali babu yadda zaka nema aure a baka babu wanda take hannun ka maza ya kwacewa to kaga duk wannan mutane na duniya sun san wannan amma na lahira fa to saboda waɗancan matsalolin da suke tirsa suke tarnaki wa mutane shine shedan da zuciyarka da sakacinka da sauran matsalolin da su hana ka kula da lahira shine sai kai da gaske sanan Allah zai taimake ka sai ya baka sabati akai ya Allah ka ba mu sabati malaka sai gaba da cewa wa samaratuhu a'idatun alaihim kuma Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa alherin yana komawa ne gare su wa annahu ghaniyyun 'anil 'alamin cewa kuma Allah ya wadatu ba shi da bukata daga talikai wa maslahatu hadha aljihad tarji'u ilayhi Allah ya ga musu cewa maslaha amfanin da ke cikin wannan jihadin to yana komawa ne zuwa gare su la ilahi subhanahu amfanin baya komawa zuwa ga Allah kuma akhbara annahu yudkhiluhum bi jihadihim wa imanihim zumrata salihin sannan kuma Allah yace idan suka wannan jihadin suka waɗannan ayyuka na imani sai ya shigar da su cikin tawagan mutanen kirki ya Allah ka sa mu a ciki bayan fa ya zama amfanin nasu ne sai kuma Allah subhanahu wataala sai ya musu tukuici ya sa su a cikin mutanen kirki sai ya ci gaba da cewa thumma akhbara an halid dakhil fil imani bila basira sai Allah subhanahu wataala ya ba da labarin mutumin da ya shigo cikin imani ba tare da ya san abin da yake yi ba wanda bai shigo ta daidai ba ya shigo a kaikaice wa annahu idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi lahu ka azabillah wanda da zaran an cutar da shi akan addinin Allah da ya kamai akan ibada da yake idan aka cutar da shi saboda ba da gaske yake yi ba sai ya fassara wannan cutarwa kamar azaba Allah shikenan sai ya baya da Allah yake cewa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatallahi fitatan nasi ka'adabillah to kuma irin fadin Allah wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi in asabahu khairu mutma'annabi wadanda suke bautawa Allah a gaba a gaban musulunci a gefe suke in ya samu alheri sai ya nasu in bai samu rafa in kalaba sai ya juya baya to haka kuma wanda yake yana bauta Allah da zaran an cutar da shi shikenan sai ya fassara wannan cutarwa da mutane suka mishi kamar azaba Allah sai ya ja da baya to wannan ba da gaske yake aikin Allah ba wa hiya azahum lahu wannan fitina ita ce cutarwar da suka mishi da zaran ya ji ana zage shi sai ce to ni ba zan iya jure zagi ba na daina balantana kuma a kai ga duka ko a ce za a kashe shi ko kuma a kore shi ko a canza mishi abin nan wato suna da yakan sunan shi musulmi ko ahlus sunna a sa mai suna na aibatawa ko na zulaya duk baya son wannan sai bar addini ya koma gefe to wannan ya riga ya tade kenan Allah ka tsare wa nailuhum iyahu bil makruhi da kuma yadda suke riskashi da abubuwa na kyama wal alamin ladhi la budda an yanalahu ar-rusul wa atba'uhu da zafin radadin cutarwa wanda dole ne duk masu bin annabawa da su da annabawan dole ne su samu wannan cutarwa imman khalafahum daga wanda ya cutar da su daga wanda ya saba musu babu wani annabi da Allah ya taba aikowa wanda yana zuwa kawai da wa'azi sai kowa ya bi babu ya saba sunnar Allah babu wani mai wa'azi komai nagartar ilimin sa da farin jinin sa da sassaucin sa wanda za a ce dukkan mutane sun yarda da shi babu wannan mai wa'azi babu wani malami ne karantawa wanda za a ce wai ba shi da abokan husuma ko abokan gaba ko makiya ko masara babu wani shugaba mai adalci da duk adalcin sa da za a ce duk mutane sun gamsu da wannan adalci babu wannan kalli sayyidina Umar wanda ɗaya daga cikin ra'iyar sa ne wanda kuma shi personally Umar ya mishi ma wani alheri doriya akan gamagarin alheri amma shi ya kashe Umar kalli Umar dan Abdul Aziz wanda yake mishi laƙabi da Salisul Umarain ji irin adalcin da ya kawo a cikin shekara biyu na mulkin sa amma wani daga cikin mutanen gidan shi yasa mai guba shi ma ya ce mutu haka Salahuddin Al-Ayyubi da irin yadda ya dawo da musulmai martabar su a duniya gaba daya shi ma guba aka same ya ce mutu haka Baibar Al-Zahir Baibar duk waɗannan shugabanni ne wanda suka yi musulmai aiki amma ko musulman suke aibata su a cikin gidansu ma tukunna to haka kuma malamai jiwa irin dumbin ilimin Ibn Taymiyya da nagartar karatunsa da yadda ya sarwantar da rayuwarsa kawai don kare tauhidi da kare gaskiya amma ina jin Ibn Taymiyya a waɗannan ƙurun na baya babu malamin da yake da makiya kamar shi tun daga wanda suka yi zamani da shi kuma har zuwa na bayan shi haka duk malamin da ka ɗauka su Imamu Malik su Ahmad Ibn Hanbal da sauransu haka za ka gani to kalli kuma ko a wannan zamanin da muke rayuwa ka ɗauki misali Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi har yanzu kana jin karatun shi sai ka rasa wai meye wa 'yan ɗariƙa karatu ne salin alin kawai baki ne da fassara da sharhi babu wani abu babu baya irin wannan taratsin ma da aka san yin izala da shi wannan tamoran da yin izala suke shi kwata-kwata baya yi amma har yau ina gaya maka babu wanda ɗariƙa suke jin haushi kamar shi har yau ba sa jin haushin shi da suke jin haushin su Malam Jafar su Malam Albani su Bawa Mai Shinkafa da duk waɗannan malaman na baya Allah ya gafarta musu duk da dai su din ma fa ai ana kin su din amma ai za ka iya cewa su an san suna yin zafi wata rana ko sukan yi irin abin da a ɗabi'ance ya kamata a ki su ba su da irin wannan abin nan din wai ganin ido ya hana su cin kai ba su da wannan in ka musu za su ma to amma ka ɗauki kamar Abubakar Gumi wanda ainihin kana jin karatun za ka ji duka karatun kawai kamar ruwan sanyi me yasa ake kin shi jibu dan hodiyo har yanzu akwai mutanen da suke kin dan hodiyo a ƙasar Sokoto musamman ƙasashen gobir da makamantansu har gobe tsine mai saki to haka duk rayuwa take ka kwanta da hankalinka inda zaka faɗi gaskiya ko zaka aikata ta ko zaka goyi bayan ta to dole sai an cutar da kai wannan ko ba dole sai a karatu ba kamar da muka yi kwatanci tun farko da za a zo a layin ɗan hatsi a samu wani mai awo wanda baya tauye mudu baya cutar da masu zaba'in customers baya jika garin kwaki ya ƙara yawa yana da sassauci sai kaga sauran za su hada kai suna tsine mai albarka za a dinga cewa wani yana so ne shi na Allah ne shi yafi kowa wannan yana kawo mana tangarda a kasuwancin mu sai an kyamace shi haka ko da wani dan boss ne aka san wannan yana da wani tausayi ga masu hawa fasinjoji a tasha sai an mushi wannan kyama a ce shi ai yana yin sassauci yana yin ragi yana da mutunci yana son gaskiya to sai an cutar da shi akan wannan daka duk wanda zai goyi bayan gaskiya to ya shirya ma cutarwa da sharri da kage da sauran abuwa ire-iren waɗannan amma abin da yake so ya gane shine ya dauka wannan abun kankani ne idan ka kwatanta shi da cutarwa da ta same ka da bala'in da zai same ka in ka ki gaskiya shine alahira kenan Allah ka tsare malin ya ci gaba da cewa a ja'ala zalika fi sirarihi minhu وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه wanda yake ba dan Allah yake addinin sa ba da zaran an cutar da shi ja'ala zalika fi firarihi minhum sai sanya haka saboda ya guje su ne watarkihi sabab alladhi nalahu sai bar abinda asanadiyar wannan abin da yake ne aka cutar da shi ka'azabi llahi alladhi farra minhu sai dauka wannan abin da suke mishi zafin shi kaman zafin azaba Allah ne alladhi farra minhu almu'minuna bil iman wanda mu'minai suka gujewa azaba Allah saboda imanin da suka yi fal mu'minuna likamali basiratihim farru min alami azabi llahi ila al iman su mu'minai saboda cika hankalin su da suka gane rayuwa suka hankaltu to sun gudu sun gujewa azabar Allah suka nemi kariya da ni'imar Allah wata hammalu ma fihi suka jura abinda ke cikin haka min al-alami na radadi azza'il wanda suka san mai gushewa ne al-mufariq wanda za su rabu da shi an karibin nan kusa wa hada yudafi basiratihi shi ko wannan wanda ya abudullah ala harfin dinnan shi ko saboda raunin kwakwalwarsa da raunin basirarsa farra sai ya gudu min alami azabi a'da'i rusuli ya gudun ma cutarwa abokan gaban manzanni ila muwafaqatihim wa mutaba'atihim sai je fake a cikin yadda da su da bin su ya dinga musu biyayya yana yadda da su fa farra min alami azabihim sai ya guje ma zafin azabarsu ila alami azabillahi zuwa ga zafin azabar Allah to kaga shi ya sai da mai kyau ya anshi mummuna kenan Allah ka tsare yace faja'ala alama fitnatin nasi fil firari minhu sai sanya abinda zai yi shine macutar wadda fitinan mutane suke mishi shine ya guje ma wannan fitina ta su ya dauke shi bi manzilati alami azabillah ya bashi matsayin cutar wadda ke cikin azaba Allah wato azaba Allah ita ya kamata a gujewa shi kuma sai ya guje ma azabar mutane to kaga shine ja'ala fitnatan nasi ka azabillah ya bata matsayin azaba Allah wajen dole a guje mata me kun yi hakura da ita tunda tana wucewa amma sai girman al'amarin ta yaga cewa kamar azaba Allah ce wadda bata karewa ga kafirai sai ya dauke ta a matsayin azaba Allah sai ya aikata irin abin da ya kamata ya aikata ta fuskar azaba Allah shine mene guje mata da fakewa karkashin imani to sai ya guje mata din ita wannan azaba ta duniya amma sai ya fake karkashin yarda da su waɗannan da suke cutar da shi to wannan asara ce babba Allah ka tsare mu wa gubina kullal ghabal fistijara min ar-ramadan bin nari yace wa gubina kuma sai aka yaudare shi al-ghabal daman shi ne yaudara kamar da Allah ya ba da labari a sura at-taghabun at-taghabun shi ne ran da muminai za su yi ma kafirai a abin nan za su zole su irin su da suke zole su a duniya ce fa'alu rutum ma wa'ada kuma rabbukum haqqan to shi ne at-taghabun ba wai shi yana cewa kamun ga wato radda za a ritsa ka ka riga an ritsa ka kawwa na kama to sai aka yi musu irin wannan suka yaudaru su kafirai shine gubina ya zama an yaudaru mutum kuma an mishi renin hankali an mishi 419 din hankalin shi aka yaudare su kullal ghabani iyakar yaudara saboda mene izista jara fir ramada bin nari yayin da ya kokari min ramada bin nari yana kokarin ya guje ma ar ramada tsananin zafi daga nan yake cewa watan ramadan ramadan ar ramada tsananin zafi yana so ya guje ma tsananin zafi sai je kuma ya shiga cikin wuta kuma gari kaga wuta ta fi tsananin zafi balai yayi to wanda yake so ya guje ma tsananin zafi ka kamata ya je inda zai samu sanyi amma sai ya shiga cikin wuta kamar yadda suke cewa a karin maganar larabawa farra min al-mizab farra min al-matari fa waqa'ata al-mizab mutum ne yana so ya fake ma ruwan sama sai zai tsaya a kasan indararo kaga garin ruwan sama ya buge ka kai tsaye lafiyayyen ruwa ne fiye da a ce ka tsaya a kasan indararo wanda mai datti ne zai buge ka kuma da yawa a lokaci guda to haka wannan mutumin da ya tsoraci azaban mutane sai yake yin addini yake bin gaskiya yake fadinta dan mutane su kyale shi daga azabtarwa su kautar da azabtarwa su daga barinsa to kamar mutumin da ya kokarin guje ma zafi ne sai ya fake a cikin wuta wa farra min alami sa'atin ya guje ma cutarwar lokaci kankani ila alamil abad ya yadda da cutarwa ta har abada cutarwa da za a mishi a duniya tana da lokaci gayata a ce iyakar rayuwarsa gayata kenan to tunda kuma mun ji ai rayuwar ta shi tana da iyaka fa inna ajalallahi la'at to wanda a ce iyakar rayuwarsa ne cutarwa amma ya guje mata ya yadda da cutarwa da ta wanzu iyakar duniya iyakar sarmada wato har abada a bayan tashin alkiyama to kaga wannan lalle ya cutar da kansa kuma ya yaudari kansa wa idha nasara Allahu jundahu wa awliya'ahu qala inni kuntu ma'akum a sa'ad da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki sojojinsa ya taimaki masoyansa sai ka ji wannan mutum yana cewa ai ni ma ina tare da ku wallahu alimun biman tawa alaihi sadruhu minan nifaq Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin zuciyar irin wannan mutumi na munafarci cewa ba Allah yake bi ba Allah ka tsare mu daga munafarci sai malamin ya ci gaba da cewa wal maqsudu abin nufi anan shine Allah subhanahu iktadad hikmatuhu annahu la budda an yamtahina an-nufusa wa yabtaliha yanzu zai mana samari ya da abin da ya faɗa akan waɗannan dogayen maganganu yace hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta hukunta cewa Allah shi a tsarinsa dole sai ya jarabci zakata ya musu jarabawa fayuzhira bil imtihani tayyibaha min khabithiha Allah zai bayyana me wanne ne mai kyau daga mummuna ta bangaren jarabawa Allah ba zai kyale mutane haka kawai barkatai ba bayan sun ce sun yi imani mun ji ya kafa mana hujja da wannan aya a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanu Allah ba zai basu ba to idan Allah ya zo jarabawa za ta bayyana me kyau ne da mummuna bil imtihan yukramu al mar'u aw yuhan idan aka yi jarabawa ne ake gane darajar mutum ko ya wulakanta za a jarabta mutane akan hakurinsu akan imaninsu akan bin gaskiyarsu akan yarda da kaddara da sauran abubuwa sai Allah ya jarabci mutane ya sanya su cikin wasu abubuwan da haka ne za a yi ta ware su waye na gaske suwaye ba na gaske ba, suwaye masu kirki, suwaye ba masu kirki ba. Kamar yadda Allah ya tayi tun farkon zamani har zuwa yanzu, kuma Allah bai gushi bayana wa al'umma wannan jaraba. Duk inda al'umma musulmai suke, za ka ga za su fuskanci jarabawa iri daban-daban, a cikin tarayyarsu, a cikin iyalansu, a cikin garuruwansu, a cikin addininsu, tsarin siyasa, tattali, zamantakewa, harkokin addini, ƙungiyoyi da sauransu. Babu wasu al'umma sai sun fuskanci jarabawa. To a cikin wannan jarabawan Allah zai mayyana suwaye na kirki na gaske, suwaye kuma waɗanda ba na kirki bane na gaske, waɗanda za a yi ta zuwa wasu tashoshi ana tsayawa ana sauke sa daga motar kirki din nan suna sauka daga cikinta. Ayyukansu, reaction ɗinsu, yadda suke fahimtar waɗannan fitintunu, yadda suke barin addini su koma wata harka daban, yau da gobe za a gane kowa meye gaskiyarsa. ومن يسلب لموالاته وكرامته da kuma wanda zai zama ya dace da kaunar Allah da daukar Allah da daukar da Allah yake bayarwa. ومن لا يسلب da kuma waye bai dace ba. وليمحص النفوس التي تسلب له ويخلصها بكير الانتهاء Allah kuma zai tace zukata wadanda suke masu nagarta ya ware su su zama nashi. Allah zai wannan tace wanne ta hanya bikiril imtihan da ziga zigi na jarabawa, da ziga zigi abinda ake hura wuta da shi a makera din, kaga ba abu ne mai sauki ba kenan jarabawa ko kazzabil ladhi la yakhlus wa la yasfu min ghishhi illa bil imtihan kaman zinariya wacce bata tacewa ba a tace ta ko a mai da shi ya zama zinari tsaba rage shi sai an cire abin da ke jike shi na dattin ƙasa ta hanyar sa shi a wuta. Ba a zinare asali ana ɗebo shi ne tare da ƙasa a inda ake ɗebo shi, kamar a ce kace da ake ɗiban crude oil wato abin nan ɗanyen mai ko, to haka muna iya cewa misali ɗanyen zinare. To sai an je an sa shi a masana'anta wadda take ta wuta ce tana balbala, za ta rabe tsakankanin asalin zinaren da abin da ba zinare ba. Babu wata hanya da za a bi a tace shi in ba wannan ba. Ka duba da darajar zinare, kusan a ce yafi komai daraja a cikin kudin duniya yayi ko, to ba a tace shi a gane mai kyan shi sai an babbaka shi da wuta, ma'ana shi ma sai ya fuskanci jarabawa ke. So haka wannan shine tsarin da Allah ya tsara mutane akai, kuma Allah bai canza wannan tsarin. Da haka ya kamata kowa ya san wannan jama'a, ba a yin addini, ba a yin harka addini ba tare da jarabawa ba. Kuma jarabawan nan kai baka san yadda Allah zai zo da ita ba, baka san ta ina ta bullo ba, sai in ta faru ne tukunna. Sahabi abin nan wato Talatu dan Ubaidillah yace shi bai san ashe su Allah yake nufi da fadan Allah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yace sanda ayoyin suke sauka su sahabbai ba su ɗauka da su ake ba, sun ɗauka da na bayansu ne. Haka yace mun ɗauka na bayanmu ne, yace ashe mu ne za mu shiga cikin fitina mu damalmale a cikinta. Sahabbai kenan jama'a, kimarin fitina da suka yi tun daga kan kashe sayyidina Usmana aka samu wasu sahabbai duk da ba su shiga cikin kashewa ba amma sun ji daɗi, ko kuma wasu sahabbai sun mayi da hannunsu a cikin ziga a zuwa yi wannan tawayen, wannan ya tabbata a tarihanci da akwai hannunsu kamar su suka latu din, ko da kai tsaye ba su goyi bayan cewa su ba kisa suke so a yi ba, amma sun goyi bayan a yi fito na fito da shi a nuna mai abin da yake ba sa son wannan abu. Wannan yana cikin tarihul Imam Zahabi, yana cikin littafin Tabaqatu Ibn Sa'd. Sahabbai ne daga cikin al'ashara, akwai shi Talatu dan Ubaidillah, akwai Aisha radiyallahu anha, akwai wasu sahabbai waɗanda sun gangare maganganu na adawa, wanda waɗannan maganganun na adawa su suka ba waɗancan na gefen ƙarfin gwiwa cewa to tunda ma a cikin sahabbai ƴan uwan shi akwai wanda ba sai da bala mai ɗauka mataki a shi, akwai su da aka zo kuma suka rabu da shi irin bari a bari waɗannan ƴan tawayen su mai tsageranci hala ya gyara kafin su kiba al'amari ya rikice domin fitina farkon ta ka sani baka san karshen ta ba. Su wannan yan tawaye tunda su ko ba su da hankali da tunani irin na sahabbai suka tike zuwa ga kashi shi. Tun daga nan wannan sahabban suka fara nadama. Da suka zo kuma sai suke tunanin ya za su yi su gyara kuskuren su. Garin gyaran kuskuren su suka shiga cikin wani barna da tafi wannan kuma. Shine barnan yin fito na fito da Halifa Sayyidina Ali. Da suka tafi Jamal. Hatta shi Sayyidina Ali da yayin yakin Jamal da Siffina sai ne dinga nadama a rayuwar shi. Duk da yake fa a yakin yana da gaskiya. Amma bai samu natijar da yake nema a yakin ba. Shine misali su Muawiya fatan shi shine a ce ya wargaza rundunar su ya dawo da su cikin da'arsa to wannan abin bai yi ba abin ma ƙara raba kan al'umma yayi to amma duk a cikin wannan fitina da aka yi Allah ya tsiratar da sahabbai ta hanyar imanin su yana nan a matsayin imani babu wanda ya kafirta dan uwansa ko ya ce a daina bin shi sallah ko ya je ya ainihin wato ya alliance da wasu makiya dan azo a cutar da ɗan uwan shi musulmai sabai ba su yi wannan ba sai Allah ya taimake sai suka fita daga fitinar amma kuma sai suka gadawa da musulmi wannan fitina wanda har yanzu bata kushe ba tana raba kan musulmi outcome ɗinta shi ya haifar da Shi'a ya haifar da Khawarija ya haifar da Nawasib ya haifar da duk wannan rarrabuwar kan da kake gani a cikin musulmai so da ka fitina da zaka tayar ta ya kai musulmi a cikin uwanka musulmi to ya kamata ka san cewa tana da wato open ended do ko fita baka san iyakar da zata kai ba sai kai hakuri karkata da fitina sannan asa da fitina tashi kuma dole akwai kawaid da ake bi wajen lazimtan manhaji wajen mu'amalantar ta kamar su sahabban su kai musamman zaka ga duk fitintunin addini da inda suke faruwa gaba daya tunda kan wannan na sahabbai din har zuwa na karke da rai a duniya sunna ta yi ta ce ba a yin ta akan asalin addinin sai dai a fake da addini su da suka zargi Sayyidina Usman ba su zarge shi akan yayi ridda ba ko ya ba addini ba yana da wasu tsare-tsaren siyasa wanda ba su musu ba shine cewa yana saka ƴan Banu Umayya yana ba su makamai bayan kuma su makararru ne a musulunta shine laifin ba ya ja wasu ajjuka waɗanda ba su ne ba da su aka fi musuluncin nan ba the same irin method da kullum mutane suke bi shine zargin haka duk wani zargi da zaka ji ana yi akan harka addini zaka ji ko dai akan kuɗi ne an ci kuɗi ko suwa ne suna istibdadi da mukami kungiyar ta zama tasu kowa bai san abin da suke ciki ba da shi ke kawo rikima babu wata rikima da za a yi ta aslan ta addini kaga an raba ana fitina ya zama kuma aqida ce ta raba a'a wani abu ne na duniya zai raba to daga baya idan mutane ba su ba a hankali ba sai na so ya koma cikin aqidar su irin yadda ya faru da misali kungiyoyin Ahlus Sunna a Najeriya abu ne ya raba na kuɗi amma daga baya da ba a ba a hankali ba har yayi tsanani har ya koma ana kafirta a musulmai Ahlus Sunna na kafirta Ahlus Sunna saboda wancan rikicin to da haka in rikici ya faru ana gane wanda suke yi dan Allah ne da iya lazimtan manhajin magabata akan rikicin da iya cewa rikicin bai tada kai da ka abin da kake ba wannan kuma abu ne mai matukar wahala sai wanda Allah ya taimake shi ya Allah ka samu dace malai ya ci gaba da cewa wa qad hasala laha bil imtihan ko idhin nafsu fil asli jahilatun zalima saboda asalin zuciyar dan adam a asali jahila ce innal insana lazalumun jahul dan adam yana da zalunci yana da kuma wato wauta shi yana so in ya samu hali ya wuce makadi da rawa shine wauta zalumun kuma shine yana son ya sanya abu ba inda yake ba yana so shi ya zama ya fi kowa cin riba abubuwa duk wanda ya rike wani mukami zaka ga abin da yake fata kenan a ce shi ne ke da komai to sauran mutane ba su kyale shi ba to a irin haka wa qad hasala laha bil jahli wa zulmi min al khubuth ma yahtaju khurujuhu ila sabki wa tasfiya to sai kaga wannan zalincin da wannan jahilcin da ya faru ga dan adam ya lalata rayuwarsa ya lalata zuciyarsa kuma ana so a fitar da wannan zalincin ana so a tsaftace shi daga zalincin nan da wauta to dole sai an yi sai an mushi asabak shine bugun dawa kenan sai an tsaftace shi sai an tashe shi wa tasfiya kuma sai an tankade ba za a cire shi haka daga cikin wannan zalunci da san zuciyar kawai salan alin kuma an cire silin gashi daga cikin kulli ba sai da kasan ana tashe dawa ko shinkafa sai an tashe shi haka sannan za a samu mai kyau fa in kharaja fi hadhihi ad-dar idan Allah ya taimake shi aka cire mishi wannan annakiyan da datti a nan duniya to sai ya tsira a lahira wa illa fa fi kiri jahannama in ba a cire mai shi a nan duniya ba to za a cire mai shi ne da zigazigin wuta a ranar alkiyama dama dan adam wannan cutarwa wannan muguntar tana tare da shi to kuma dole sai an cire mai shi sannan zai tsarkaka ya tsira to ko kai imani sai a cire maka shi a nan duniya sai Allah ya kawo cirewan ta hannun kafirai da azzalimai da macutan da za su cutar da kai sai su cire maka wannan zalunci sai ka tafi lahira salan alin ko kuma ka kiyin wannan ka zama kai ne kafirin ko azzalimin ko mai cutarwa sai zama kana nan tare da wannan annake ta kata da ti to ranar alkiyama dole a cire maka ita to cirewan kuma da gwargwadon yawanta a jikinka in ya zama akwai asalin imani to sai zama za a cire maka abin da yake ya dauri akan wannan asalin imani ne shine za a saka mutum a wuta a babbaka shi har ya zama an cire zunuban shi sai Allah ya mai da shi aljanna ta hanyar ceto ko ta hanyar rahama Allah da gafararsa ko kuma ya zama gaba ɗaya annake ta riga ta baibaye shi kafiri ne to in ya shiga wuta shikenan har abada shine la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla wuta wadda za ta dawwama babu masu shiganta sai mafiya tsiya waɗanda suka ƙaryata suka juya baya amma su muminai idan ma har sun shiga wutar to Allah subhanahu wataala zai musu iyaka ta ranar fitarsu in ya gama kone wannan dattin da ke jikinsu Allah ka tsare mu daga wannan kuna fa idza huzziba al-abdu wa nuqiya idan aka tace bawa aka wanke shi udhina lahu fi dukhulil janna shine sai a bashi damar shiga aljanna wannan shine dalilin shigar da wasu mu'mini cikin wuta cewa suna da wani datti da annakiya da ba a shiga aljanna da shi domin gidan dadi ne da salama to me datti baya shiga dan haka ko dai ya zama Allah subhanahu wataala tun a filin alkiyama yasa a cece ka ko ya maka gafara ko ya kauda kai ga zunubanka sai saka aljanna ya zama Allah subhanahu wataala ya cece mutane ta nan Allah ka samu a ciki ko kuma ya zama zunuban da dattin ka bar duniya da shi wanda yake ya riga ya kai wani percentage da ba zai yiwu a kyale ba ba zai yiwu in ka shiga cikin aljanna zaka bata ta haka zaka shiga da wannan mugun manufan da wannan mugun tunanin zaka kawo matsala a aljanna za a rayu da kai aljanna kenan inda an bar ka shiga irin da ake rayuwa da kai a duniya din da kaje sai an bata da kai sai an yi fituna da kai kai baka jin magana kai barawo ne ko mashayi ko kaza zaka je aljanna kana dauke dauke ka je aljanna kana kawo rigima kana hasada kana fituna to wannan ba zai yiwu ko to sai a kai mutum wuta a je a wanke shi tukunna a wuta duk sai an kona wannan bala'o'in da suke tare da shi a gidan wuta sai a dawo da shi aljanna salan alin ina fata mun gane jama'a dan haka wannan shine khulasar magana cewa Allah ya tsara wannan rayuwa ta duniya gidan jarabawa ce kuma jarabawa wannan da ita ake tace na gaske daga na banza ni yamiru al-khabisa min at-tayyib to wannan tacewar ko dai kai imani idan kai imani sai a maka jarabawa anan a tace ka cikin mutanen gaskiya ko kuma ya zama ka ki imani kana cikin mutanen barna kana cikin batattu da kafirai to dama wannan ila jahannam ko kuma wanda suke bayyana bayyana shine wanda ya hada nagartar imani asali da kuma wannan annakiya ta dattin dan adam tare da shi to wannan yana tsakatsaki abinda ya galabaici rayuwarsa da shi za a masa hukunci ko dai bar duniyar nan alhalin an tace shi ko kuma ya bar duniya alhalin ba a tace shi ba to wannan tacewar za a iya mishi ita a duniya ko kuma a lahira kaga ta duniyar ta fi sauki kenan ta lahira bala'i ce ubangiji Allah ya tsare mu wannan shine tsarin da Allah ya tsara mutane kuma ita ce sunna Allah game da bayinsa jama'a kamar yadda muka ji bayani akai Allah subhanahu wataala baya canza wannan sunnar san baya canza ta a haka ya ainihin tsara ta to zuwa nan Ibn Qayyim ya gama muqaddimar da yawa littafin wannan mujallad mai bayani akan jihadi ya gama ta kenan abu na gaba da zai shiga magana akan shi shine bayani akan farkon faruwar musulunci in kun tuna a can mujallad na farko ya mana wani bangare na sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haihuwarsa da tasowarsa da renansa da sauransu yanzu kai zai kai mu ne zuwa ga fara bayyanan musulunci to kafin nan idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ƙara wasu bayanai takaitattu akan mas'alar jihadi din daga cikin littafin nan mai suna al-jihadu wal-farqu bainahu wa bainal fawda kafin mu shiga cikin asalin tarihi wanda kamar yadda zaka ji zai fara magana ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi su wane ne suka fara musulunta sai wane sannan kuma abubuwa su biyo baya haka dai daya bayan daya insha Allah za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe kenan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.